Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. Sai kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara,
Maryam Bashir Bugaje,
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
To yau Litinin 21 ga watan Agusta shekarar 2017 zamu ci gaba da magana ne akan sace-sace musamman a wuraren shagulgula da muka faru wancan mako inda suka addabi al'umma, wanda makon da ya wuce din muka yi magana akan yadda mata ke yin sace-sace ko dauki daidai a gidan biki.
To a yau kuma zamu koma bangaren maza mu ji wace irin sata ake tafkawa ta gefen su.
Muna tsaye muna tsaka da siyayya ta rike hannuna. Kowa wani mutum yazo ya sa hannu a cikin jakarta, yana sa hannu a cikin jakarta kawai sai wani ya ankar da take cewa kai ana daukar miki kudi.
Wakiliyar mu Baraka Bashir ta jiyo mana ta bakin wasu bayan Allah akan kalar sace-sace da suka tabu gani da ya ba su mamaki.
Sannan Safinatu ta tambayi malaman addini wato Pastor Aliyu Maimai da kuma Malam Saifuddin Yakubu Musa Katsina akan hukuncin da addinan suka tanada akan hukuncin sata.
Za kuma mu gayyato mai fashin bakin al'amuran yau da kullum Malam Ahmad Abubakar Ahmad Dakta.
A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku akan shin talauci hujja ce ga mutane wajen daukar abin da ba nasu ba ko kuma aikata rashin gaskiya. Ga amsoshinku.
Zakon farko daga AL Zubakatsina yace assalamu alaikum yau da gobe. Bisa gaskiya da kun ce yunwa da sai mu ce eh tana iya zama hujja, amma talauci da kuka ce kun baro cikin duhu. Amma ko ba komai a tawa fahimtar kalmar talauci na nufin rashin samun cikakken kudaden yin abubuwan da suka hau kan mutum. In haka ne to lallai baya zama hujjar aika abubuwa na rashin gaskiya. Allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu.
To sai kuma Bashar Kansila mai tukunya Dirin Daji a jihar Kebbi yace salam yau da gobe. Gaskiya talauci ba hujja bane, ka saci abin mutum ko ka dauka ba tare da ya sani ba. A gani na mutuwar zuciya ce da rashin imani mutum ya ajiye abin sa ka sa hannu ka dauke shi. Amma kamar wanda ya saci abincin da zai ci, to wannan ana iya cewa talauci ne da rashin sa. Allah ya kyauta, amin.
Aminu mai albasa ya ce tabbas talauci yakan iya kawo komai, saboda talauci mugun ciwo ne, amma dai Allah ya bamu abin da za mu yi hidimominmu. Allah ya kare mu daga daukar kayan da ba namu ba, a tashi lafiya.
Amin. Sai Kabiru je ke kara yi Sokoto yace bismillahir rahmanir rahim yace a wallahi yau da gobe talauci ba hujja bane, namiji ko mace su dauki abin wani baya halatta ga mutum dan yana cikin kangin rayuwa ya dauki abin da ba halal din sa bane. Ni dai na azu wannan ne ta gefen bushewar zuciya kawai da rashin bin dokokin Allah da ya sharranta mana. Allah ubangiji ya kare mu da labewa da talauci ko wahala mu dauki abin wani yau da gobe.
Bilkis Ahmad just ce yau da gobe, ai idan baka da shi gwan maka roka ya fi kai sata. Amma ba hujja bace wai talauci shi zai saka ka sata. Allah ya sa mu fi karfin zukatan mu.
To sai kuma Hannatu Maman Sultan Tanigal, Allah ya sa na faɗa daidai. Salam yau da gobe. A gani na talauci baya zama hujja ta aikata rashin gaskiya ko sata. Kawai mutuwar zuciya ce da rashin wadatar zuci. Don haka ɗan uwa mu tashi mu nemi na kanmu shine kawai zai kawo mana ƙarshen halin bira a cikin al'umma.
Sai Kabir Nasir Shema yace yau da gobe ikon Allah. Ai duk wanda ya dauki abin da ba nashi ba, to rashin gaskiya ne kawai. Kuma addinin mu na musulunci ya hane mu da daukar abun wani ko mun talauci don haramun ne a tashi lafiya.
Sai kuma Shehu Adamu Rijau yace no food for lazy man. Wato ba abinci ga ragu. Inji Bature. To ko kadan talauci ba hujja bace na yin sata ko kuma aikata rashin gaskiya. Duk wanda kaga yayi sata ko ya aikata rashin gaskiya dayan biyu ne ko dai yana da matsala a moral upbringing din shi wato yanda ayi taso kenan ko kuma yana da karancin ilimi imani tausayi da sanin ya kamata kai gaba ɗaya ma babu talaka talaka shine wanda yake tashi ya nema yana jiran ayi sake yayi awan gaba da shi to call a spade wato a fade ta yanda take kenan
sai Sanusi Ibrahim Kakumi KKM Allah sa na faɗi sunan daidai yace hakika wasu kan fake da talauci su riga daukar abun mutane musamman wannan lokaci da muke ciki kasancewa amfanin gona ya fara zuwa sukan je gonar mutum su rika ibar masa kaya idan an kama mutum sai ce wai talauci ne wanda hakan san bai dace ba fatan mu dai Allah ya shirye masu irin wannan mummunan hali amin
to sai kuma Bafa Haruna Bajoga yace har ga Allah wasu suna sata ne saboda ba su da abincin da za su ci wasu kuma gaskiya ganganci ne da rashin tsoron Allah kwanaki a unguwarmu Sangaru Bajoga akwai wanda aka kama da laifin cin abincin wata ƴar talla kuma bai biya ba daga baya aka gane cewa yunwa ce ta sa shi yayi hakan dan haka masu hannu da shuni mu taimakawa gajiyayyu da marasa galihu
sai Muhammad Hankali daga Dazzare yace yau da gobe sai Allah ina mamaki al'umma kowane lokaci zaka ji an kira talauci yake sawa a tafka rashin gaskiya wannan maganar ƙarya ce haka zalika ina ji ana cewa rashin aiki yin yana sa matasa shaye-shaye wannan maganar ma ƙarya ce saboda akwai barawon da yake da miliyoyin naira kuma a kullum sai yayi sata sannan akwai mutumin da ƙyar yake iya samu abinci ya ci so daya saboda talauci kuma baya yin sata sannan duk wani kasuwanci mai sa ka samu kuɗi yanzu sai kana sai da kayan shaye-shaye saboda dalalin kwaya ba zai baka bashi ba sai ka bashi kuɗi hannu kafin ya baka to ta ina mutumin da ba shi da aikin yi ya samu kuɗin shan kwaya saboda haka ƴaƴan masu kuɗi da masu aiki da masu kasuwanci su ne suke shaye-shaye da kashi 90 cikin 100 kuma yau da gobe kun lissafa wanda ba shi da aikin yi ta ina iya samu kuɗin sayan kwaya ya sha balantana kuɗin koken mai tsada saboda haka duk wanda yace rashin aikin yi ya sa matasa shan kwaya ba gaskiya bane ba tabbas
to shi akan kwaya ta magana
yi to duk bazu suke kawo
abubuwa
ko yana ganin shaye-shaye yana da nasaba da sace-sace in baka da shi kuma kana ka daura ma kanka wannan dabi'a
dole ka satu
to Allah ya
an yaba ai ba kenan magana ka kai ma dai tana kan hanya kenan to sai mu je shafin mu na Twitter inda @zahra_ismail tace ko kadan ai Allah ya maka komai in ya baka rai da lafiya sai ka fita ka nema ba wai ka dawo abin da ba naka ba
Sai @wuro_ardo yace talauci bai zama wa hujja wajen aikata mugun laifi. Indai haka ne me yasa masu wannan tunanin ba za su kashe kansu su huta da talaucin ba?
To sai kuma daga ƙarshe @smailengelenge yace sam yau da gobe talauci ba zai taba zama hujjar da za ta sa mutum ya dauki abin da ba nasa ba ko kuma aikata wani rashin gaskiya ba. To mun gode.
A ci gaba da turo mana da sakonni. Allah kyauta.
Amin.
Yanzu bari mu ji bayanin jama'ar gari akan satar da tafi ba su mamaki wanda wakiliyar mu Baraka Bashir ta yi mana guziri.
Sunana Abubakar Musa Labara.
Wace sata a matsayinka na matashi wace sata ka taba gani an yi da ya baka mamaki?
Ai ba gani ne ba ni akai na abin ya faru.
Ya akai?
Mun shiga kasuwar Farm Center ta Kano. Shigar muke da wuya akwai kuɗi a hannuna a cikin aljihuna. Kuma kuɗin na kamfani ne karɓo su bai daɗe ba na karɓo kuɗin. Zan je in drafting. Zan je in kai musu in ajiye musu kuɗin su. Ga kuma wayoyi na aljihuna guda biyu. Wannan aljihun hagu wannan aljihun dama. Wallahi na shiga ina ta daddafewa annan kuɗin. Ina daddafa wayoyin. Amma fitar da muka za mu shiga mota a kasuwar nan na tara ai wayoyin babu already.
Kuɗin fa?
Kuɗin suna nan babu
wayoyin. Amma duk da kana sha.
Duk da ina daddafewa
amma kai ji lokacin da aka
zura hannu ba. Wallahi ban sani ba. Kawai ni dai na ji babu kuɗi.
Lalle wannan sata ta baka mamaki.
Ai har yau har gobe idan zan shiga kasuwar Farm Center. Haka nake rike aljihuna nake sannan in shiga. Har in fito a haka nake shiga a haka nake fitowa.
Sunana Abubakar. Gaskiya satar da aka yi ta ban mamaki wadda ba zan manta ita ba zan manta ba tun lokacin ban fi shekara 7 zuwa 8 a duniya mun je kasuwa wato nan kasuwar Rimini da mahaifiyata muna tsaye muna tsaka da siyayya ta rike hannuna kai wani mutum yazo ya sa hannu a cikin jakarta yana sa hannu a cikin jakarta kawai sai wani an karar da take cewa kai ana daukar miki kudi ba kunya babu tsoron Allah mutumin nan gashi da kayansa cikin mutunci ba za ka ce zai
aikata
yayi satar ya dauka ba za ka ce zai aikata ba mutumin nan cikin kaya cikin kamala cikin mutunci aka ce tace ba ni kudi na kirikiri mutumin nan hakan nan ya sun ya dauko kudin nan ya bayar abin nan ya bani mamaki kaina ya dauki da ba da kamala irin wannan ba inda wayo a lokacin musamme ba amma abin ya daure min kai gaskiya mutuka har yanzu na kasa mantawa da wannan lokacin
to wace sata aka yi a gabanka da ta baka mamaki
wato akwai wata rana da azumi yanzu kusan shekara 3 kenan zuwa 4 na taho a daidai rawun din yan kura ina kan mashin ina yana tafiya sai na gano wa'ansu mutane sun taho su uku irin wa'anda ake cewa yaran bala na yan kura din nan suna zuwa kawai na dayan yana gaba sai yazo ya dan dungoro wani mutum su kuma biyun suna zuwa saka dan kamar sun bangaje shi a wannan lokacin kawai ana wannan na farkon sai zira hannu yan yatsunsa biyu sai dauko waya a jihun shi wannan mutumin wanda yake tafiya ba tare da ya sani ba inga kamar ya zamanto cewa sun dauke mai hankali kamar sun dan hada dan turmi
yauwa
to wani ya zare wayar da yan yatsinsa bi haka ya zaro wayar
kuma suka saci wayar
suka sata ni na gani a lokacin hanna ta ka burkin yanzu niyyar in tsaya kawai sai Allah ya sa wayar da ya zaro da yatsu bi na kawai ta subuce ta fada a ƙasa sai mai wayar kawai ya ga wayar ta fado saboda haka Allah ya sa ya tsuguna dauki waya amma har na taka burki zan tsaya
kace wannan abu ya baka mamaki
wallahi abin ya ban mamaki kuma da azumi ne
ba tsoron Allah
ba tsoron Allah da azumi akai wannan abun
wata sata fa an yi zaga kaman kifta da bismillah
ta
bakin bahaushe
akai sata amma har yanzu bai manta ba tunda da kimar shi da saurayi ne kila dan kai sha kaza yanzu
yace da watan azumi akai sata nace wani a cikin harami zai sata amma kwarai da gaske
kwarai wata ranni fa na ga ya miki wallahi wani ni kuma irin wannan da yake ban mamaki ko wata rana ina lokacin ina zauna a unguwar Hain Banki da ake Kaduna na ga ya miki wallahi na je masallaci fa da asuba fa wallahi na gaya miki gashi kuma tsakanin bai huta gida 6-7 ba tsakanin mu da masallacin wallahi kuma masallacin har juma'a yake aurin na rantsi miki da Allah na shiga mun yi sallah takalmin ina kin san kana dan dauka ka shiga da shi ka dan aje shi a gefe kana hangen shi ko to gashi ga dan abun kwandan da na aje shi ina kallon shi ina sallah na rantsi da Allah da dago ba daga sijjada baya
sai daukanni
baya nan nace to wanda yake sijjada wanda yake sijjada ne ya fasa sijjada ya dauke bayan mun yi koyayya
ai mutane
mai ayo ina bin mamaki wallahi
me yasa abun ka yafi eh haka
haka dan ta ko sayyada ta kafa ne gida
akwai wani dan uwana dake ba labari wani abokin shi wai ya je banki ya ciro kuɗi to anan mina nema abin ya faru to akan hanya din nan sai suka je daidai gurin traffic din nan suka tsaya sai wasu masu goyo a mashin daga gefen shi ko sai ko mashin siya sa matsalan suka tsaya suna duba ashe wai duka wannan da suka yi kusa suka buga ma tayar sa yana fitowa kai suka zira suka dauki dama abinda suka yi
tarkon
kenan
wallahi haka
ne sai
su fuska mutum kuma misali wuraren ibada a coci ne masallaci ai kinga abin sai a hankali to saboda wannan ne ma yasa zamu ji ta bakin malaman addinan mu dinan guda biyu da aka fiye a Najeriya wato Pastor Aliyu Maimai da kuma Malam Saifuddin Yakubu Musa wanda Safinatu ta tattauna da su akan me hukuncin sata yake ciki ne a game da maganan addini.
Addini na Christianity ya hana sata. Sata babban zunubi ne wanda littafin mai tsarki ya iya nuna mana. Sai ya ce ya nuna mana da cewa a maimakon mu zama tsarai ya kamata sai mu je mu yi aiki da iya kasance kokar mu da zarafin da Allah ya ba mu da karfin da ya ba mu. Domin ta gurin haka za mu iya ciyar da kanmu har ma mu taimaki wadansu ko mu taimaki addinin Allah. Allah ba inda ya nuna mana ya goye kayan da cewa mu je mu ɗauki kayan da ba namu ba halaliyan mu ba. Sannan mu je mu ɗauka mu yi amfani da shi ko mu je mu ce za mu yi taimako da shi ko mu yi wani abu da shi a addinin Christianity lalle wannan babban zunubi ne kuma haram. Ta bayarwa ma za ka da shi a cikin addinin Christianity ka kawo wani abu ka zo ka kawo shi a cikin sai ko domin a yi aiki to ba da lada. Zai da albarka a gurin Allah. Saboda Allah yana da bukata halaliya mai kyau shine wanda ubangiji Allah yake bukata saboda sannan kuma littafi mai tsarki ya nuna mana da cewa farao mutum kai sama wanda ya kama a zamanin yadda tsohon alƙawari ya yi wanda aka kama shi da sata to hukuncin shi shine kisa tokali ne idan ba a baka ba ka dauka komai kankan ta to wannan ya zama sata domin ba halallin ka bane ba kuma kayan ka bane to littafin mai duk ya hana wannan saboda haka a zamanin wanda yake a daura ma littafin sai kane na mana wanda an samu irin wannan akan jijjige shi ne aka ci saboda abinda ake yi abinda ake kawar da wannan mummunan zunubi don haka idan aka samu wannan ma idan yayin sata ma aka yanke mishi hannu guda in sai da inda wannan ake yanke sai hannu har ya kai ga inda an yi babban wani abu domin a nuna wa duniya da cewa Allah ya hana irin wannan to har yanzu a cikin zamanin da muke cikin littafin mai duk yana nan bi canza ba ubangiji ya hana mana mu yi sata mu dauki kayan wani komai kankan komai kankanta shi komai girman sa da littafi mai tsarki bisa ga addinin Christianity da goyi bayan irin amma abin da littafi mai tsarki ke go ɗaya ke goyon bayan ma a addinin Christianity yana tabbatar mana da cewa mu je mu yi aiki Allah zai taimake mu idan da ya iya sanya kenan Allah ya ba mu lafiya ya ba mu karfin jiki ya ba mu hikima da zamu tashi mu je mu nema Hausawa ma suka ce ai a tashi in taimake ka haka Allah ya nuna mana.
Bari mu ji Malam Saifuddin.
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah ya sifina ina yi ma Pastor Aliyu barka da zuwa wannan fili sannan ina maraba da dukkan masu sauraron mu da ko ina da ko ina. To addinin musulunci kamar yadda muka sani addini ne wanda ya zo don ya kare ma mutane rayuwar su da addinin su gabakida akwai abubuwa guda biyar wanda addinin musulunci ya ako kuma malamai na addinin musulunci suka lissafa a matsayin manya-manyan abubuwa waɗanda addinin musulunci ya zo don ya kare su daga cikin waɗannan abubuwa akwai dukiya addinin musulunci ya zo don ya kare ko kuma ya shar'anta abubuwan da suke taimakawa wurin kare dukiyar mutane saboda rayuwa ba ta yiwuwa sai da dukiya to kasancewar wannan muhimmanci na dukiya a cikin rayuwa ko kuma a cikin addini gabakida to shi yasa Allah subhanahu wataala ko kuma ce addinin musulunci ya sanya sata daga cikin manya-manyan laifuka waɗanda har ma ƙuru-ƙuru Allah subhanahu wataala ya faɗi hukuncin wannan aiki a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah mai sata namiji da mai sata mace idan an kama su to za a yanke hannuwansu a matsayin sakamako akan wannan mummunan aiki da suka aikata ko da yake ba kowace sata bace ba ake yanke hannun mutum akan ta sai in ya cika sharuɗan da ake yanke hannuwan akan ta akan su waɗanda littattafan fiqhu na addinin musulunci sun lissafo a waɗannan abubuwan nan kuma ba wurin bayani bane ba akan su cikin abubuwan da suke nuna girman shi wannan laifi na sata za mu ga cewa hatta lokacin da musulmai ko kuma mutane suke zuwa suna yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bay'a na shiga musulunci ita sata tana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sanyawa a matsayin sharadi abubuwan da dole wanda ya shiga musulunci sai ya bar su bayan shirka da ayan na cewa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubay'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yasrikna wala yazina wala tazwa karshen ayan sai aka kawo sata saboda girman sata a addinin musulunci sai aka kawo ta kai tsaye bayan an ambaci shirka sai da aka ambaci sata sannan aka ambaci zina da sauran ayyuka
bari mu koma wurin Pastor Aliyu Pastor Aliyu kana ganin talauci hujja ce da zai sa mutun ya dauki abin da ba nashi ba
talauci ne kuma hujja da mutun zai dauki abin da ba nashi ba Allah ya baka lafiya ya baka karfin jiki ya baka kuma abubuwan da ya kamata kai ai ko ko zuwa ne a maimakon haka ne ma ga talauci nan masu yawa ko ba sai ka je kai Allah zai buɗe maka hanya ka samu har ma ka ci da kanka kake da wasu ko ibo ruwa ne ka dauki ruwa ka je ka sayar ma sana'a ce ko kuma ba abu wata hujja bisa ga addini wanda zai iya sanyawa a cikin zuciya ko kare zuciya wanda za ta iya sanya mutum ya sata to da haka addini ina ganin alawa bisa ga maganar Allah babu wani abin da zai iya sanya a saka ne domin akwai hanyoyi da dama wanda Allah ya iya buɗe ko ba haka nan ba domin mu iya zuwa mu je mu nemi na kanmu shi ya sanya ma hausa haka take duka nuna mana suka ce mana ko da yake kare zuciya tana iya samuwa ne ga mutumin da shi wanda bai tsayanta Allah ba sata tana iya samuwa ne akan yake tsoron Allah idan ka san Allah bai kamata ka ji ka kai kayan wani ba sai shi mai tsarki nuna mana yake ba za ka yi sata ba ba za ka kai kayan wani ba ko na makuncin ka ba ba za ka je ka yi fashi ba ba za ka je ka samu wani kabije shi ka sanda ko dai ka ci da bulluka ka dauki kayan ka ba Allah ya yarda ya haramta wannan shi ya sanya Allah ya ba lafiya ya ba kare ya ba ka hikima ya ba ka basira to banga da nijin da zai iya sanyawa har a ce wata kare zuciya ta iya sanyawa ya je ka dauki kayan wani ba
To mun gode Pasto Maimai. Malam Saiful Din, me zaka ce kai kuma game da talauci hujja ce mutum ya dauki abin da ba nashi ba?
A malama Safinatu, ko kadan talauci bai zama hujja na cewa mutum ya dauki abin da ba nashi ba. Idan aka dauki talauci a matsayin hujja na cewa mutum ya dauki abin da ba nashi ba, to ai zaki ga cewa kusan duk wanda zai yake da niyyar dauki abin da ba nashi ba din zai samu hujjar da zai fake ya ce ai ba ni da kaza ba ni da kaza saboda haka bari in je dauki kayan mutane. Kin ga wannan kuma abu ne wanda zai kawo barna sosai a cikin al'umma. Allah subhanahu wata'ala ya sanya hanyoyi iri daban-daban wanda mutum zai nemi halaliyar shi, kamar yadda pastor ya faɗi, zaka iya zuwa ka je kai noma, in baka samu ba zaka iya zuwa ka je ko da kai ne kai, in baka samu ba zaka iya zuwa abubuwa da yawa ga su. Allah subhanahu wataala da ya halicci mutum sai hana shi hanyar da zai nemi halaliyar da zai ci. Saboda haka wannan gaskiya ba hujja ba ne, ba abin da ke kawo wannan shine rashin tsoron Allah da kekashewar zuciya. Ina ganin gaskiyar lamari wannan ba hujja ba ne ba, mutuwa ce kawai ta zuciya. Abin da ya kamata mutane su ji tsoron Allah, su tashi su nemi halaliyar su, su kuma ɗauka cewa shi wannan talaucin da muke gani wani nau'i ne na jarabawa. Wannan rayuwar da muke cikinta ba wai ta dawwama ba ce gabaki ɗaya. Da wanda ke da kuɗin, da wanda Allah ya wadata, dukka cikin jarabawa suke. Idan mutum ya yi haƙuri, ya daure, ya ci jarabawa da Allah subhanahu wata'ala ya yi mishi, to wannan ya rabu. Ko mutum ya kasa haƙuri, zuciyar shi ta mutu, ya je ya faɗa cikin abubuwa irin waɗannan, wannan ya jawo mutum shi halaka. Allah subhanahu wata'ala ya kare mu.
To amin amin. To mun gode ƙwarai Pastor Aliyu da Malam Saifuddin. Mun gode ƙwarai. Allah ya sa wanda aka yi domin su sun ji.
To yanzu ga Malam Abubakar Ahmad Dakta ya zo yi mana bayani, mana fashin baki akan wannan magana da muke yi ta sace-sace.
Assalamu alaikum.
Dakta, barka da zuwa.
Alaikum salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yawa, sannan da zuwa.
Barka da warhaka.
Alaikum kabara, barka da wannan yammaci.
Yawa, barka ka dai. To muna nan tare da kai yanzu haka a daidai wannan gaba da aka sara. Yawa.
Na ji kan malamai sun fafata, sun yi kuma bayani mai gamsarwa. Dama ita rayuwa haka ake duba abu. Kowane addini ya shata layi a kan yanayin yadda zamantakewa na ta kai. To amma in da shata layi da duk abin da ka ji an shata layi, addini yana da dalilin ka da ya shata layi. Saboda shi ɗan adam a duk inda yake za ka same shi wani lokacin akan samu matsala a
to layi yana da tushe, amma insha Allah zai warware.
Mutuwar zuciya ko lalaci ko kuma sabon rashi na ɗan adam shi yake sa mutum ya har yanzu cikin mutane ya ɗauki abin da ba naka ba, shi ba zai je ya nemo naka da kansa ba. A'a, ya gwammace ya jira wani ya zo da naka ya ɗauka kai, ba ma wai abin wani ba. Wani wai za ka tarar da ka ga akwai wanda misali za a je ana kayan ɗaki na ko ɗaurin aure, ki shiga cikin mutane na da gaibu kaljibu ya ɗauke muku waya, ko kuma wani ya ɗauke takalminsu, ko kuma daga an ajiye mota. Yanzu sai a za ka sha mamaki a ce duk kusan juma'a in ba a wasa ba sai ka tarar da cewa ɓarayi sun je masallacin.
To dakta, yanzu da akwai wata kalar sata wadda ta zama. Kana ji?
Na'am.
Kana ji? Da akwai wata kalar sata yanzu ita ma ta dan fara zama rawan dare, ko in ce dama dai ana yin ta dai, amma yanzu dai ta dan fara zama ruwan dare. Kamar wanda yanzu an yi hadari yanzu. Maimakon mutane su tausaya, wani na cikin jini, wani ma ya mutu, maimakon mutane su tausaya su kai ceto, sai kaga ta kayan da suke da su ko lalube musu a jihu
ko jakunkunan su.
Allah kyauta. To wannan talauci ne ko rashin imani?
Ai wannan sabu da
ba ku da kuma da ba ku 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 da
ina ga sai mun sake kiran shi dan line nan sai a hankali naji ga ya kuro bayani kuma line na ta tutsu haka
amma wallahi Usman wannan magana ta wannan hadarin da ake yi ni so biyu na taba gani gashi mutane wani ma ya mutu har yanzu ina ganin abin
amma mutane sai laliban jakunkuna da waye
ta kaya kawai ake yi sai kafin jami'an tsaro su zo wasu kwashe komai
akwai wanda ma nake yake ga mu yake cewa yawanci ma akwai wasu hanyoyi wasu garuruwan namu a kasashen namu zaki ga da ganga sai a hada yanda za a yi a samu hatsari
to ni Usman naji labarin garin da aka ce
motar yanda aka ta motar wallahi
naji labarin garin da aka ce har bashi suke ci kafin ai hadari
to kaji fa
wato wannan abun kan me kama da
wani shi ma ai kanshi wannan fashi ne tunda ka sa abu da mota ta fadi saboda ku isata ko kuma motar ta fadi an yi to gashi ya dawo injiniya ce an same shi
doctor kana ji
wa ya abnace akwai guraren da ba wai gabar mutuwa zuciya ta kai da matasa za ka ga sun zo sun zauna a gefen titi sun zo sun ɗauko itace ko dutse ko kuma wani abu wanda zai zo in mota ta zo wucewa ta accident domin idan mutanen sun faɗi sai su zo kamar za su ba su gudunmawa kamar za su taimaka musu amma kowanne a cikinsu Allah yake ilali bai aljihunsu ga ya tsinci kuɗi ko an tsinci wayoyi ko wasu abubuwa wannan abin tun ana yin shi ɗaiɗaiɗaiɗai ku yanzu ya yi yawa a gari. Kuma wannan ba al'ada ba ce wai da za a alaƙanta ta da talauci. Talauci ya yi hagu kuma sun yi dama ta hannun riga. Wannan zaune gari banza ne. Shi dama ita al'umma in dai ka samu al'umma sai ka samu laifuka suna tsurowa kamar yadda in ka shuka take tsurowa to lati su cewa wasu laifukan kwata-kwata ba a saba da su ba. Ba laifuka ne da mutane suka saba ji yau da gobe ba. Wani laifin in aka faɗa maka an ce ana yi sai kanka ya buga wallahi. Amma za ku sha mamaki. Amma a cikin ƙananan titina cikin gari ma ana irin wannan. Kana fuwa a kan titi wallahi wani zai za su zo da gudu. Babban abin da yake duba musamman zamanin nan shine wayarka. Daga ya ga wayarka zai ɗauke. Yana ɗauka mutane na fara taruwa a wajen zai bar wajen. Wani kuma zai zo nan da nasu tallafo ka saboda idan mutum ya yi accident ai wani ana samun ya faɗi ne ya suma in ma bai suma ba kansa zai rikice ya rasa a inda yake ya rasa tunaninsa shi ta kansa yake ba wai ta
dukkan ko kuma wanda
wani kuma accident din idan akai za ka samu a kayan da ke aljihun naka ya tarwatse ya yi can gefe wayarka ce dan kuɗinka ne ko yar wallet ɗinka duka sun tarwatse
ga wani da ya tambaya na Malam Abubakar ga wani da ya tambaya na ya ce
Malam Abu ga murna na magana
ga wani da ya tambaya ya ce to yau da gobe masu satin asusun kasafa
to fa dama ai somun wai asusun kasa ai somun hauka dama zub da yau to yi magana aji Malam Ahmad
na'am shi ne abinda nake fara to da haka abinda yake faruwa ya ɗi mutane da suke wai alakantawa wai da talauci ni fa ina ganin babu abin da ya shafi wannan irin satar da ake da talauci wallahi mutuwar zuciya ce ta mutanenmu mutum ya gwammace ijira wani izo da dukiyarsa da ya sha wahala ya janyo masa accident ya faɗi shi ya ci riba da shi domin gwan shi ije ɗin nemo wannan al'ada ba banta da talauci lalacewar zuciya mutuwar zuciya mutum shi baya tunanin ya ci gaba a rayuwa sai dai dogara da wani ya kamata a ce mu matasa mun tashi tsaye muna neman na kanmu irin zama a bakin titi ko zama a loko ana kafa majalisar hira ana kafa majalisar da ake zama ana yin wasu wasannin banza na wofi ko kuma wannan shi ne ake cewa zaman jiran tsammani
eto amma daga ƙarshe Ahmad Abubakar dakta a ƙarshe a cikin 'yan daƙiƙoƙi kila 30 akwai abin da ya kamata gwamnati ta yi.
To abin da ya kamata a yi a magance mu zaman jiran tsammani kamar yadda na faɗa abin da matasa suke zaman jiran tsammani shi ne gwamnati ta ƙirƙiro sana'o'i na hannu ko yaya suke wanda matasan mu za su dinga yi.
To sai wani lokaci ba la'amar lokaci
mun gode ƙwarai
lokaci ya kure
ana ce ana sata-sata to shi wanda ya ce to masu satan
asusu ba
ai kina ma tambaye shi ma bai ma ji magana ba na kuma so yi magana kan shi saboda wani abin da za su dinga cewa kenan to ai su wannan kananan sata ne wanda suke yin da gwamnati fa
ya so ma hauka da ma izu ne in aka faro daga titi kuma ana iya kai ta wani wuri
eh ga Ado Askira ya ce a gaskiya mutuwar zuciya ne ke cewa jama'a ke irin wannan domin kwanaki na na ga hoton ƴar tsohon shugaban Amurka Obama tana aiki a wani hotel ana biyan ta. Ba a maraya sai rago.
Gaskiya kan babu maraya sai rago.
Eh, irin aikin sama din nan da ake yi. Eh, tana dan ba na gidan abinci.
To ai dama mu kasashen mu ne irin girman faruwa. Maryam nan ka ce sata zaka dogara da ita ka gani in baka mutu ba.
Ka ga sa tau.
Yanzu ai sata dan ta zama maka sana'a ai ba za ta zama ba. Haka ce wai kana ka ci bashi kana jiran ai sata.
Gaskiya abun kai sai Allah ya kyauta.
To duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin
Usman Ahmad,
Maryam Bashir Bugaji, sai kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma injiniyan mu na yau, sai Ibrahim Jirmai da ya hada mu da ku kai tsaye ta Facebook Live. Ni Safinatu Sada Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sai kuma gobe da izinin Allah.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku a yau ba ta daina ba.